shirin karbar mulki na Biden. Shirin na Biden ya hada da wani sabon zagaye na biyan kudade kai tsaye ga iyalan Amurkawa, kudaden shirin sake bude makarantu da kuma kaddamar da shirin rigakafi a duk fadin kasar. An bayyana shirin bayar da tallafi ga kananan kamfanoni a shirin, musamman waɗanda mallakar 'yan kasuwa da ba fararen fata ba. Biden ya kudir aniyar gudanar da allurar rigakafi miliyan 100 a cikin kwanakin karen farko na mulkinsa bayan ya fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu, kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kudade domin fadada aikin rigakafin.
Dan jama'a kadan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. Hadaddiyar kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin Najeriya ta sanar da sace wasu mambobinta sama da 20 da ke kan hanyarsu ta zuwa kudancin Najeriya da nufin sayo hajoji a babban birnin kasuwancin nan na Abada ke jihar Abia. Kawo yanzu dai 'yan uwan waɗanda aka sace suna ci gaba da tattaunawa da 'yan bindigar da suka sace 'yan uwan nasu don ganin an sako su. Ga rahoton da wakilin Mulami da Abubakar Sakkwata ya aiko mana.
Mutane kimanin 20 wani kauli kuma ana magana kan cewar 50 ne da suka kasance 'yan kasuwa daga jihohin Kaduna da Kano da kuma jihar Jigawa suka tattaru wuri daya da nufin tafiya babban birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar Abia a kudu maso gabashin kasar, kamar dai yadda suka saba, domin sayo kayayyaki a yayin da wasu masu garkuwa da mutane domin neman kudaden fansa suka sace su a tsakanin jihohin Kogi da kuma jihar Edo da ke yankin Niger Delta. Yan uwan waɗanda aka sace ne na ci gaba da kai kawo tare da tattaunawa da masu garkuwa da mutane waɗanda suka sace su. Wani da ke zaman ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda aka sace, Malam Abubakar, suna tattaunawa da waɗanda suka yi garkuwa da su.
Kafin ana miliyan 30-30 suka ce miliyan 20-20 a cikin mutanen mutum 18. Yanzu kuma abin ya juya a jiya da ana magana da su. Yanzu sai su za su faɗa abin da za a bayar ga baki daya aka da su, da akwai wani yayin mu shuma da muke tafiyar da shi, to da suka yadda kuma suka ce miliyan 20 ne, to miliyan 25 tana ina a cikin wayanda aka kama ba kowa ne aka samu kwantar da rangon sa. Inda abin ya faru a tsakanin wajen da ma'aikata da su kilomita ɗaya ba, kuma akwai wanda ta kafa sai da takarar da ma'aikata, kuma su wayanda suka zo suka nemi mutanen nan takin sojojin Najeriya ne a jikin su.
Dan jin ainihin abin da ya faru kamar wani yanayi ne wanda an yi gudun gara aka farma zago, irin yadda matafiyan yayin da suke gudun kada su fada hannun 'yan fashi da makami sai suka fada hannun masu garkuwa da mutane. Malam Bashir Idris babban limamin masallacin Juma'a ne na garin Aba kuma mai kula da saukar baki.
So ana bin zaman tsullumi yayin da waɗannan mutane da aka yi da kama sama da mutane 20 suna hannun waɗannan mutane a halin yanzu babu dai wani labari ingantacce wanda ya nuna alamun sakin waɗannan bayin Allah.
Malam Bashir Uba Hassan shine sakataren kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin Najeriya kuma ya yi ƙarin haske dangane da wannan matsalar.
To ni sunana dai Alhaji Bashir Uba Hassan, kungiyar 'yan kasuwa ce ta arewacin Najeriya kuma ni ne sakataren wannan kungiya na ƙasa. Waɗannan membobin mu ne wato 'yan cikin wannan kungiya ta mu ne, kuma wannan kungiya ta mu tana tafiye-tafiye zuwa kudancin ƙasar nan da yammacin ƙasar nan. To Allah cikin ikon shi nan 'yan kasuwa sun tashi daga Kaduna da Kano za su tafi garin Abba. To a nan jihar Kogi dai Allah ya aiko da wani ibtila'i, to shi ne aka tsare su aka ɗebi wasu aka yi awon gaba da su. Mota takan ɗau mutum 54, kuma wani lokaci in ta ɗauro irin wannan mukan iya ɗaukan motan gabaki ɗayanta.
Farfesa Bello Bada malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
Kusan al'amari ya kai inda kamar yana neman yabuwayi duk wani tunani da kake zato, amma kuma al'amari ne wanda yake mu ne muka azama kanmu abin da ke faruwa, domin duk al'umma wadda ta taru gaba daya ta ce abin duniya kawai shine kuɗi ko a kashi ta samu gaba, sannan kuma tana iya yin kowane irin zalunci domin ta kai ga wannan biyan bukata nata. To irin wannan al'amari shike kawo abin da ke faruwa a Najeriya.
Matsalar tsaro dai musamman ta garkuwa da mutane domin neman kudaden fansa ta zama gagarbadau a kasar, wanda a baya dai ta samo asali ne daga kudancin Najeriya. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Ajiye da Lamido Abubakar. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Adadin na masu kamuwa da annobar coronavirus na ci gaba da hauhawa. tare da miliyan 93 na yaduwar cutar a duniya da kusan mutuwar miliyan 2 a duk fadin duniya a cewar cibiyar bayar da bayanan coronavirus a jami'ar John Hopkins. Amurka ta ci gaba da kasancewa a saman jerin mafi yawan masu cutar da kuma waɗanda suka mutu. Hopkins ya ba da rahoton sama da miliyan 23 na masu COVID-19 a cikin Amurka, tare da adadin masu mutuwar da ke ci gaba da hawa da sauri waɗanda suka doshi kusan mutum 400,000. Wasu jihohi bayan sun yi wa ma'aikatan da ke gaban aikin allurar rigakafi sun bude allurar rigakafi ga tsofaffi, amma masu buƙatar rigakafin sun fi ƙarfin su. Cibiyoyin kiwon lafiya na gab da fuskantar ƙarancin allurar rigakafi a lokuta da yawa. Fasaha da ake amfani da ita don karɓar buƙatun marasa lafiya ta lalace. Rahoton mace-mace da aka bayar a jiya Alhamis ya ƙara adadin mutane da suka mutu a ƙasa zuwa sama da 4,600, adadi mafi ƙaranci da ƙasar da ke ɗaukar tsauraran matakan kiyayewa da kuma bin sawun masu ɗauke da cutar. China ta ɗau matakai na ƙulle iri daban-daban akan mutane sama da miliyan 20 a biranen Beijing da Hebei da sauran yankuna don daƙile yaduwar cutar kafin hutun sabon shekarar a watan Fabrairu. Samun ƙarancin mace-mace da ke da alaka da coronavirus a cikin ƙasar China ya haifar da tambayoyi game da tsananin danne bayanai da China da ke yi kan ɓarkewar cutar. Shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa yana cikin matuƙar damuwa da mawuyacin hali da jama'a suka shiga a yankin Tigray na Habasha. Yana mai nuni da yawan 'yan gudun hijirar Eritrea da Tuni suke cikin haɗari a can. Filippo Grandi, babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Alhamis cewa yayin da ake rarraba kayan taimako da abinci a wasu 'yan sansanonin 'yan gudun hijira da ke yankin, ma'aikatan agaji sun kasa samun damar shiga aƙalla sansanoni 2 tun lokacin da rikicin ya ɓarke watanni 2 da suka gabata. Kimanin 'yan gudun hijira Eritrea 96,000 ne ke zaune a sansanoni 4 a cikin Tigray kafin rikicin ya ɓarke a watan Nuwamba. Da yawa sun tsere wa rikicin zuwa Sudan ko kuma zuwa wasu sassan ƙasar, ciki har da babban birnin ƙasar Addis Ababa. Fararen hula 46 ne aka ba da rahoto sun mutu a wani hari da ake zargin wasu masu tsatsauran ra'ayi ne suka kai a wani ƙauye da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
Da Hadiza Kyare da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotanninmu. A karan farko, Najeriya ta samu adadi mafi yawa da masu mutuwa sakamakon cutar corona na mutane 23, bayan mutane fiye da 1,400 da suka kamu da cutar duk a rana ɗaya. A daidai lokacin da ake batun sake buɗe makarantun ƙasar, ilimin na Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton.
Najeriya ta fuskanci mutuwar yawan masu dauke da cutar coronavirus a rana guda, yawan kuma da ya fi na kowace rana tun lokacin da aka fara samun ɓarkewar cutar coronavirus a Najeriya. Kawo yanzu dai mutane 23 ne. Hukumar da ke yaƙi da bazuwar cutar coronavirus a Najeriya NCDC ta fitar, yanda kuma mutane 1,479 suka kamu da cutar. Wayannan alƙaluma dai za a iya cewa su ne mafi yawa a tarihin wannan cuta a Najeriya. Bisa wannan alƙaluma dai yanzu haka mutane 1,405 ne suka rasa rayukansu tun a shekarar bara kawo yanzu. A kwanaki 27 da suka gabata kuwa mutane 200 ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta ta coronavirus. Wannan alƙaluma da ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya ta fitar dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ko shakka babu ɗaliban makarantu na ƙasar za su koma bakin azuzuwansu a ranar 18 ga wannan wata da muke ciki sabanin kraye-krayen da wasu malamai da likitoci ke yi cewa bai kamata a bar dalibai su koma makarantun ba idan aka yi la'akari da karuwan masu dauke da wannan cuta ta coronavirus. Yanzu dai bisa alkalamar da ma'aikatar lafiyar Najeriya ta fitar ya nuna cewa mutane fiye da 500 ne suka kamu da wannan cuta a Najeriya. A cewar sanarwar ma'aikatar ta lafiya, to kuwa 'yan Najeriya ke ji game da wannan karuwa na cutar ta coronavirus da kuma matakan da suke dauka domin samun kariya?
Sunana Mikael Shagada. Allah hakika wannan cuta da yake kongaba kombaya musamman ga mu da mazauna Lagos da yake Lagos ta zama kamar ita ne headquarter da cutar ta fara shigowa. Magana ta gaskiya akwai kan mutane su yi kokari su yi hakuri wannan abin da babu shi. Da ba za ka ce mutum ya rufe hancin shi da bakin shi ba. Wani abu da zai biyo baya shine yanzu misali kamar maganar makarantu duk iyaye wallahi kusan kwanan na hankalinsu ya tashi kasancewar da aka ga cewa abin yana hawa kuma ana tunanin gobe za ta iya ƙara tsawaita lokacin zaman yara a gida. Wallahi musamman mu da muke nan kamar ne hankalin mutane ya tashi yara don komawa da aka yi na wayansu watanni da malaman makarantun da iyayen yara da su yaran wata an ga koma bayan ilimin yara.
Kawo yanzu dai jihar Lagos har ila yau ita ce kan gaba na masu dauke da wannan cuta, a inda alkaluma na rana-rana ma ya nuna cewa jihar Lagos din ita ce kan gaba domin kuwa a jiya ma mutane 697 ne suka kamu da cutar, sai birnin tarayyar Najeriya Abuja da ke da mutane 201 sai jihar Nasarawa mai 80. Kawo yanzu dai gwamnatin Najeriya ta gudanar da gwaji fiye da miliyan 1 ga al'ummar kasar domin tantance ko suna dauke da wannan cuta ta coronavirus. Babangida Jibril Murray, Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril, to har yanzu dai batun cutar corona din ne a jamhuriyar Nijar kungiyar kwararrun likitoci ta bayyana cewa daruruwan likitoci ne suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon barkewar wannan annoba a watan Maris na 2020 kawo yau, lamarin da ake alakantawa da karancin matakin kariya a asibitoci, yayin da ɗaya bangaren ake ganin sakacin likitoci ya taimaka wajen faruwar wannan al'amari. Kamar yadda sakataren kungiyar SIPAMED ta kwararrun likitoci Dr. Ila Alasan ya bayyana a hirarsa da wakilin Musulun Muminu Barma.
Rana 8 da watan Janairu da muka yi ƙidaya mun gani ma'aikatan kiwon lafiya wanda suka kamu da wannan ciwo sun kai kamar kimanin 255 wanda lalle wannan mun tabbatar da haka ne sun kamu da wannan ciwo. Kafin da ma ciwo ne wanda suke mutum suna iya yin shi amma babu wani alamu. Akwai wasu suna yin shi suna da alamomi kamar irin yadda kuka san zazzaɓi, kamar yadda kuka san mutum majina ya yi magana ya yi tari. Ba kowane likita ba ne yake da kayan aiki na kariyar kai, musamman a lokacin da in kuna tuni bayan watan da September da October wannan kasan duk kamar ga mutane da alamun kamar komin ya nafa babu alamun wannan ciwo. Alhali akwai cikin mutane wannan lokacin da aka bar aiki da wannan matakai na kare juna, to shi ya sa likitoci ma da yawa suka kamu da wannan ciwo. A wajen Tilabiri, a wajen Malbaza, abubuwan duka ya faru ga mutane na ciwon kwanu da jami'an kiwon lafiya.
To dakta, wannan na nufin kamar likitoci jami'an kiwon lafiya ba su da kamar ba a dauki wasu matakan kare su bane ko kuwa sakaci ne ya kawo haka?
Abin ne ka san akwai mantuwa kuma ana iya cewa kayan aikin da isa ba yanda ya kamata, don akwai lokacin da ina makarancin October da November da har ma watan September wannan in kai misali bai wuce a tashi a wayi gari lokaci ba a samun mutum ko guda mai ɗauke da mutum. Shi yasa sai mutane suka ma bar aiki da wannan kaya na kariya, don kenan wannan mutane in suka samu wani ciwo suna aiki a likita. To a lokacin da su ma likita sun likita an yi sakaci, inda ga dukkan alamun kuɗaɗa ko gwamnati ya yi tsammanin abin nan ya ƙare. Don wannan sakaci duka shi ne ya kawo wannan abubuwa suka zo yanzu aka samu mutane sun shiga cikin wani hali na tsakanin kayi, tunda aka musamman in ka ɗauki Tilabiri sai da aka kawo rancen na wasu likitoci aka ɗauka daga yanayi a kai musu domin tallafa musu wannan aiki.
Wato abin ya shafi yadda ake gudanar da ayyuka a asibitocin yankin Tilabiri?
Wannan hakan ya shafi yadda mutane suke sai da aka samu rancen, idan aka ƙara musu wasu likitoci suka samu aka ce ko a nan.
yanzu cikin wani yanayi za a iya cewa su waɗannan likitoci sama da 200 suke ciki.
Alhamdulillah aka tsare su duk kowa duka sun warke, amma da kafin ɗan malaki kamar wanda ba likitoci ba su ma dai tarkaman guda ne. Ina imanin kamar kulawa guda ce haka ne kowa ya tashi dai aka yi musu magani Allah ta mutane su ne.
Sakataren kungiyar Sipamed ta kwararrun likitoci.